الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سوغنمو دسورارمو دبيبيمو تشكين وانن شري نامنا الديني درايوة inda a makon da ya wuce muka yi magana akan maqasidul hajj wato manufofi guda 16 da ake son wanda ya je haji ya kula da su domin samun nasara aikin hajin sa mun ce idan mutun ya je haji to babbar ibada ce wanda zai samu tagomashi akalla guda 3 tagomashi na farko a dawo da shi kamar ranar da mafi su tafiye shi babu alhaki akan sa tagomashi na biyu shine bashi da wani sakamako sai aljanna tagomashi na uku shine irin wayewa da ilimi da kuma halayya da dabi'u da zai koya wanda suna cikin manafi'ul hajj muku manta ba waɗannan manufofi guda 16 mun ce na farko shine tabbatar da tauhidi tun daga labbaika allahumma labbaika magana tauhidi ta fara sannan kuma a cikin aikin hajji akwai manufar samun yardar Allah da kuma tsira daga wuta sannan na uku a cikin manufan aikin haji akwai tabbatar da takawa wanda yake nufin wato umanni daukan umanni da hanuwa da kuma hanuwa sannan a cikin manufan aikin haji shine akwai ambaton Allah wanda dukkan ibada da ake aikin haji za ka ga cewa a cikin ambaton Allah take ko ambaton Allah ake ana yin ta ko kafin a fara ko ana yi ko an gama sannan abu na biyar shine karfafa imani aikin haji yana karfafa imani saboda ayyuka ne da mutum yake yi wani da baki wani da zuciya wani da gabbai kuma waɗannan ayyukan su suke ƙara imani imani yana ƙaruwa da ƙaruwan ayyuka masu kyau yana raguwa da raguwan ayyuka masu kyau sannan kuma na shida akwai zurfafa ko kuma abin nan amsawa Allah sakon sa idan mutum ya je aikin haji ya amsawa Allah sako da dukiyarsa da lokacin sa da ransa ma ya tafi don ya je ya sauke wannan nauyi sannan halartar amfanoni masu tarin yawa a cikin aikin haji wanda mun yi bayanin sa a baya sannan kuma akwai tuna halin annabawa da suka yi ibada a wannan guri sannan akwai zurfafa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ya yi aikin haji yace ku koyi aikin haji daga gare ni sannan akwai sabawa mushrikai cikin ayyukan su da batocin su wanda su yadda suke nasu aikin hajin akwai shirka a ciki akwai bata akwai shiririta sannan kuma akwai tuna lahira yadda aka fara aikin haji har zuwa kade shi zai dinga tuna maka lahira da alkiyama da sikeli da sirai da mizani da haduwa gaban Allah da makamantan su sannan kuma manufa ta 12 muka yi magana akwai tabbatar da yan uwantaka ta addini yadda zaga mutane sun zo daga launi daban-daban yare daban-daban kasa daban yanki daban-daban amma an zo an cakuda an gauraya an mulmula a guri guda ana yin ibada iri daya a rana daya tare da tufafi iri daya ana bautawa Allah shi daya akan manufa daya sannan akwai kuma samun wato tarbiya ta samun dabi'o'i masu kyau masu daraja da mutum zai koya irin su hakuri juriya kyauta kyautatawa da zamantakewa da jama'a wanda duk mun yi bayanin su akwai kuma tabbatar da tsakatsakaitawa tacin aikin haji ba a san wuce gona da iri ba a san kasa gona da iri wani gurin a wuni wani gurin a kwana wani gurin ai kaza dawafi ai bakwai sai ai ai bakwai zaka gansu kashi nan komai a tsare yadda bai yawa ba yadda zai gaci yadda mutane ko bai yi kadan ba yadda ba a more lada ba sannan kuma akwai jin nauyin irin baiwa da ni'ima da Allah ya wa dan adam wanda mutum zai amfana da jin wannan baiwa da wannan ni'ima ya taya Allah godiya akan wannan abubuwa da ya masa waɗannan su ne abubuwa guda 15 da muka gabatar a makon da ya wuce muka ce kuma akwai wasu manufofi su ma kamar haji dangane ga islah wato gyara dabi'u da gyara halaye da kuma kyautata mu'amala da zamantakewa daga cikin manufofin aikin haji akwai wannan alhaji wal islah wato haji da gyara alhaji wal istijabatu lillah aikin haji da kuma amsawa Allah alhaji wal zikir aikin haji tare da zikiri alhaji wat tawakkul aikin haji tare da dogaro ga Allah alhaji wat tawbatu aikin haji tare da tuba sannan kuma san yadda ake sanya ihrami da kuma yadda mutum zai tuna likafani alhaji wa makanatul ulama haji da matsayin malamai so sannan alhaji wa taqwa haji tare da koyar da tsoron Allah sai kuma alhaji wa rabidatul warabidatul islamiyya haji da kuma hade kan musulmi a guri guda karkashin ziri guda sai kuma haji da karuwar imani sai haji tare da jumu da hancin shedan sai kuma haji da yawan istighfari waɗannan sune sakonnin da muka ce insha Allah zamu dora akai a domin a ƙara sanin manufa da alherin da ke kunshe cikin manufa ta wato ainihin aikin haji in Allah ta'ala ya horewa mutum ya samu wannan damar to zai more sosai daga cikin wannan mun ce wato haji babban alheri ne wanda Allah ya ce wa azimfin nasi bil haji ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahu cewa haji makaranta ce mai albarka da take tsarkake zuciyar mutane take tsarkake gaban su take tsarkake take ƙara musu imani daga cikin irin ayyukan da mutum zai koya a cikin aikin haji shine akwai wannan saboda ya amsawa Allah ta'ala zai zo ya samu alkhairin duniya da lahira daga cikin amfanin aikin haji da fa'idodin sa wanda ba su da iyaka dama Allah ya ce liyashhadu manafi'a lahu domin su halarci wato amfanin su sai Allah ya ce amfanin mu ne ashe daga cikin manyan amfanin namu akwai hadisin da yake man hajja hazal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'aka yawmi waladatu ummu wanda yazo ya halarci wannan daki ya ziyarci wannan daki bai yi kwarkwasawa bai yi fasikanci ba zai dawo kamar yadda mafiyarsa ta haife shi Bukhari da Muslim suka rawaito da kuma hadisin tabi bainal hajji wal umrati ko hada tsakanin haji da umara domin suna kore talauci da zunubi kamar yadda makera take wato abin nan kade dutse ko karfe take katse kazantar da ke jikinsa ta dawo da shi sumul-sumul ta dawo da shi da kuma hadisin yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna haji kubutacce wanda aka yi shi akan shari'a da doka aka yi shi da ilimi to wannan ba shi da wani sakamako sai aljanna shi yasa wannan yake cewa innal mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqatan shi mu'mini kullu a cikin halayensa ake samun kyautatawa da kuma tausayi wa annal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan shi kuma kullum munafiki ya munana kuma yana sare shi ko mu'mini yana kyautatawa kuma yana jin tsoro shi ko munafiki yana munanawa kuma yana sare shi mu'mini kullum yana yin aiki mai kyau kuma tare da haka yana tsoro cewa wato ko Allah ya karba ko bai karba ba shi ko munafiki yana tsiya amma yana jin cewa lahira ma ba komai bace in an je zai wuce wannan shine bambanci tsakanin mu'mini da wanda ba mu'mini ba to a ƙarƙashin wannan ne idan mutum ya ji irin abin da Allah ya tana dama waɗanda suka je suka yi aikin haji da irin abubuwan da Allah ya kunsa musu na samun lada mara iyaka to mutum zai ga ko nawa ya kashe je aikin haji bai asara dukiyarsa ba ko nawa kashe je aikin haji ya dawo da riba da su waɗannan falala da aka faɗa dangane ga abin da masu aikin haji za su samu waɗanda suka je tare da ilimi tare da imani tare da ikhlasi domin waɗannan abubuwa guda uku su suke shigan kowace irin ibada suke ƙara mata daraja suke ƙara mata yawa suke ƙara mata kauri suke ƙara mata haɓaka kuma suke sa ta zama karɓaɓɓiya idan mutum ba shi da imani ba zai yi aiki Allah ya karɓa ba idan mutum ba shi da ikhlasi ba zai yi aiki Allah ya karɓa ba haka idan mutum bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aiwatar da wannan ibada da yake yi ba to shi ma ba za a karɓa ba shi sa aka ce hadisai guda biyu suna auna ayyukan zuci suna auna ayyukan fili ayyukan da mutum yake a zuciyarsa awansa shine innamal a'malu binniyati ayyukan da mutum yake a fili awansa shine man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu haka hadisin Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda ana kiransa mizanul a'malil batina hadisin nan Aisha kuma ana kiransa mizanul a'malu zahira wannan yana auna maka ayyukanka na boye na zuci wannan kuma yana auna maka ayyukanka wato na fili da hadisin nan Aisha ake auna ayyukan da mutum yake a fili wanda kowa ke gani shine ayyukan duk da kai su ba su daidai da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ba zai karba ba shi kuma hadisin sayyidina Umar yana fadan cewa zuciyarka kuma idan baka nufi Allah da wannan aikin da kai ba to Allah ba zai karba ba saboda sai zama innamal a'malu binniyat yana tantance ayyukan zuci da manufofi shi kuma man amila amalan yana tantance ayyukan da mutum yake a zahiri da haka kenan waɗannan hadisai guda biyu suna nuna mana aiki ba zai karba a gurin Allah ba sai ya zama akwai ikhlasi shine aikin zuciya an yi don Allah an nufi Allah da shi sannan kuma an yi shi akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine man amila amalan zaka wadannan hadisai guda biyu su suke taimakawa wajen tantance ayyukan zuci kuma suke taimakawa wajen tantance ayyukan da mutum yake a fili sai aikin ka a fili ya daidai da sunna aikin ka a zuci kai don Allah sadaka da mutum zai rasa daya daga cikin wannan ba za a karba aikin sa ba ba karban aiki sai da ilimi kuma ba karban ilimi sai da ikhlasi idan mutum yayi karatu Allah ba zai karba ba sai yayi aiki da shi idan yayi aiki da shi ba za a karba ba sai yayi don Allah in yayi don Allah ko ba za a karba ba sai yayi yadda shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar ta zo da shi zaka muka duba zamu ga insha Allah da aka tanadawa mai haji na falala da zai ji dadi cewa duk wahalar da ya sha da duk zirga-zirgar da ya yi da duk kai-koman da ya yi bai asara wannan lokaci ba bai asara wannan daman ba shine wannan hadisi da yake cewa wanda ya ziyarci wannan daki bai yi kwarkwasa ba bai fasikanci ba ku kula da kyau bai yi kwarkwasa ba bai fasikanci ba ma'ana duk wani abu da zai bata aikin hajji mutum bai yi shi ba zai dawo kamar an da mafi su tafi shi a ta ruwayan ta musulun wanda ya zo wannan daki bai yi kwarkwasa ba bai fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mafiyarsa ta haife shi sannan abu na biyu daga umara zuwa umara daga hajji zuwa hajji suna kankare zunubin da ke tsakaninsu wanda hadisi Abu Hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yin umara zuwa wata umarar Allah yana kankare abin da ke tsakaninsu na zunubi shi kuma hajji kubutacce wanda aka yi shi da ilimi aka yi shi da imani aka yi shi da ikhlasi aka yi shi akan shari'a ba shi da sakamako sai shiga gidan aljanna to sanan abu na uku shine hajji idan mutum ya yi ta tai kyau ya ta da ilimi ya ta yadda aka ce za ta kankare masa abin da ya gabata na zunubin sa saboda hadisi Amr ibn al-As da yake cewa lokacin da Allah ya cusa masa musulunci a zuciyarsa sai yazo isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka miƙo hannunka zan maka chaffa zan maka mubaya'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙo hannunsa na dama haka shi sai ya rike hannunsa kuma ma'ana ya janye hannunsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa amru ka janye hannunka yace ya rasulullah ina so in sa sharadi yace wani sharadi zaka sa kuma sai yace ina son Allah ya gafarta mu sai yace baka shina ba cewa musulunci yana rushe abin da ya gabace shi kuma hijira tana rushe abin da yake gabaninta kuma hajji yana rushe abin da ya kasance gabaninsa wato wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi wanda ke nuna mana cewa ashe aikin hajji idan ka zo da zunubi mai yawa Allah ta'ala cikin rahmatsa in kai hajji ya karba zai kankare maka wannan zunubin sannan hajji wanda aka yi shi da ilimi aka yi shi da ikhlasi aka yi shi akan shari'a to yana cikin manyan ayyukan da ma sun fi jihadi a tafarkin Allah an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi daraja sai ce imani da Allah da manzonsa aka ce bayan wannan ba sai ce jihadi a tafarkin Allah aka ce sannan wace kuma me yace hajji kubutacce ma'ana hajji mabrur hajjin da aka yi shi wato lafiyayye akan shari'a shi sa muke cewa mabrur muna fassara shi da wanda aka yi shi akan shari'a sannan na biyar da hajji da umara suna kore talauci da zunubi saboda hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku jeranta tsakanin hajji da umara domin suna kore talauci suna kore zunubi kamar yadda zuga zigi yake kankare tsatsa da ke jikin karfe da azurfa da kuma zinare kuma hajji kubutacce ba shi da wani sakamako face mutum ya samu kansa ya shiga gidan aljanna wannan Ibn Majah ya rawaito shi Imam Tirmidhi ya rawaito shi Sheikh Albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin sahih Ibn Majah haka nan abu na wato shida falalar jihadi da kuma hajji wanda yake kubutacce wanda aka yi shi akan shari'a suna zuwa daidai ko kai daya so da hadisi na Aisha Allah kara mata yarda ta ce ya rasulullah mu muna ganin jihadi yafi kowane aiki don nan ake bada rai ake bada duki ake bada lokaci har ma ake iya kashe mutum a wajensa don haka mu fita mu ma mata mu yi jihadi mun sai ce a'a sai ce mafi daraja jihadi shine ku je ku yi hajji abinda yafi jihadi daraja ku je ku yi aikin hajji su mata aka ce su je su yi aikin hajji sai ya rasulullah mu ma ba fita mu yaki ba mu yi jihadi a wata ruwayan kenan sai ce sai dai mafi kyawun jihadi kuma mafi tattaruwarsa shine hajji hajji mabrur Nana Aisha ta ce tunda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, to ba na yin fashin aikin haji. Duk shekara sai na je na yi aikin haji. Yana na a ce Sahihul Bukhari cikin Kitabul Haji babu fadli al-hajj al-mabrur, da kuma Litabun Jaza'us Sayyidi babu hajjun nisa, da kuma Kitabul Jihad babu fadli al-jihad. Sai na cewa lakinna afdala al-jihad hajju mabrur, da kuma babun jihadin mata da take cewa na nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zani jihadi, sai manzo Allah ya ce jihadu kunna al-hajj, ku jihadin ku kuma yada hankali wajen yawan aikin haji. Kaga wannan hadisi abin da yake koya mana abubuwa guda uku. Na farko shine Annabi alaihi salatu wasallam ya nuna mana a cikin ayyukan ibada wani yafi wani, to an tambaye shi wani aiki yafi, ce imani. Bayan imani sai me? Sai ce jihadi a tafarkin Allah. Sai kuma me? Sai ce kuma hajji mabrur. Kuma wasu hadisan zaka ga an tambaye shi ya faɗi kuma wasu abubuwan da suke kama da waɗannan. Sannan abu na biyu yana nuna mana cewa idan mutum yana da hali duk shekara je aikin haji, domin akwai lada mai yawa a ciki, akwai samun daraja a ciki, akwai kuma canza abin da ake kira change of environment. Zaka canza yanayi, zaka je wani guri, kuma zaka haɗu wasu mutane daban, wayewarka da lafiyarka za ta ƙaru. Sannan abu na bakwai shine da haji, da mai zuwa haji da mai zuwa umara, dukansu an kira su baƙin Allah a cikin wani hadisi na Abu Hurairah da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wafdul lahi salasatu, baƙin Allah su uku ne, al-ghazi wal hajj wal mu'tamir. Ya ce baƙin Allah uku ne, wanda ya tafi jihadi ya bar garinsa ko ƙasarsa ko yankinsa ya tafi jihadin ya da addinin Allah da kare shi, da kuma wanda ya tafi aikin haji, da wanda ya tafi umara. Duka waɗannan ana kiransu baƙin Allah. Sannan abu na takwas shine mai umara da mai haji, Allah ta'ala yana amsa musu tambayarsu. In kana son da ka roƙi Allah ya baka bukata, da ka roƙi Allah abin da kake so ya baka nan take, to ka yawaita zuwa aikin haji, ka yawaita zuwa umara. Shi ma saboda hadisin da Abdullahi dan Umar ya ruwaito, Allah ya ƙara musu yarda, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Ya ce da mai umara da mai haji da mai fita ya da addinin Allah, waɗannan da ana kiransu baƙin Allah. Da ahun fa ajabu, Allah ya ce ku zo, suka amsa suka zo. Wasalu fa atahum, kuma su roƙi Allah damuwarsu, Allah kuma ya basu wannan damuwar, ya amsa musu wannan bukata, ce al ahadisu sahiha, silsilatu al ahadisu sahiha. Haka nan na tara, haji da umara wato jihadi ne na dattijo da yaro da kuma mai rauni da mace. Waɗannan hudun tunda ba su iya ɗaukar makami su tafi su je su yaƙi ba, to inda hali su dinga zuwa aikin haji su hudun nan, da mace da mai rauni da yaro da kuma dattijo. Da hadisi Abu Hurairata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadul kabiri was-sagiri wad-da'if wal-mar'ati al-hajj wal-umra. Ya ce babban jihadin mai shekaru wanda ba zai iya ɗaukan lokaci ya shiga ya je ya da addinin Allah ba, da kuma ƙaramin yaro wanda shekarunsa ba su kai ba, da kuma rarauna wanda ba shi da ƙarfi a na jiki, da kuma mace, waɗannan su shagala da yawan haji da yawan umara. Wani hadisi Ibn Majah rusul cikin kitabu manasikil hajji wa fadalil hajji, hadisi mai lamba 2626, kuma yana cikin Sahihun Nasa'i. Na goma, haji da umara. Idan mutum ya tafi haji da umara ya ɗauko talbiya daga miƙati yana labbaika Allahumma labbaika, to wannan kalma da yake faɗa labbaika Allahumma labbaika, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da bushiyoyi da kuma duwatsu duka suna amsa masa har zuwa ƙarshen abin da yake gani da idansa ta gaba ta yamma ta kudu ta arewa ko ta damansa da hagunsa. Hadisin sahal da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min muslimin yulabbi illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati al ardu min hahuna wa hahuna. Yace duk mutumin da ya fito aikin haji yaje ya dauko talbiya daga miƙati yana labbaika Allahumma labbaika, musamman ka san me kake cewa, face a damansa da hagunsa duk wani dutse da kenan da wata bishiya da wani hoge duka suna amsa masa, da wannan shi ma amsawa Allah da yayi har sai wato ƙasa ta ƙare ta nan ta nan, wato iya nisa abin da kake gani da idanka. Sannan kuma a ranar Arfa Allah ta'ala yana alfahari da wato alhazai da suka taho suka bar komai nasu suka zo domin su halarci wannan babban taro na duniya na musulunci wanda ake kadaita Allah da bauta a cikin sa da kore masa abokin tarayya. Nana Aisha Allah kara mata yadda ta ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yaumin babu wata rada da Allah ta'ala yu'tiqillahu fihi abdan minan nari min yaumin arfa, babu wata rana da Allah yu'tiqu Allah ta'ala yake enta bawa daga wuta kamar ranar arfa. Ranar arfa da Allah ya nuna mana yawan waɗanda yake musu afuwa da waɗanda yake gafara da waɗanda yake yafe musu da mun ji daɗi da yawa. Kuma Allah ta'ala yakan kusanto bayinsa yana cewa mala'iku ku ga bayi me waɗannan suke nufi, me ya kawo su wannan gurin. Duk wanda ya je gurin nan da kyakkyawan niyya ya je da imani ya je da ilimi da ikhlasi da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunarsa to ba karamin morewa zai ba. Yana nan a cikin musulun kitabul hajji bawan falal hajji da umara. Haka nan akwai addu'a da alhazai suke a ranar wanda yake cewa mafi darajan addu'a shine du'a'un addu'ar alhazai a ranar arfa. Hadisi Amr bin Shu'aib daga babansa daga kakansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairud du'a du'a yawmi arfa, addu'a da tafi kowace alheri duka fa duka addu'o'in duniya addu'a da tafi alheri shine wacce aka yi a ranar arfa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sanan mafi alherin abinda ni na faɗa da sauran annabawa shine kalmar shahada. Menene kalmar shahada? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wato wannan kalmar shahada ce tare da dorin wasu sakonni da kalmar shahada ta zo da su a gabanta guda biyar. In ka ce la ilaha illa Allah to ka faɗi kalmar shahada. Kalmar wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ƙara jaddada kalmar shahada din ne. Kace ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, sai kace shi kadai. Dama haka kake nufi ala ilaha shi kadai, sai kace ba shi da abokin tarayya. Duk fasalar la ilaha illallah ce kace mulki nasa ne shi kadai la ilaha illallah, mulki nasa ne shi kadai la ilaha illallah, shine mai iko akan komai la ilaha illallah. Dake shi yasa ba wata kalma da mutum zai faɗa fiye da yace la ilaha illallah. To kuma ya dora mata waɗannan kalmomi guda biyar a kanta la ilaha illallah, sai ya ƙara da wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To wannan taiwa mutum yace ai wannan kamar ba addu'a bace, duka yabo aka ba Allah, an yaba Allah da abubuwa ne ga sunan guda shida. Da kace la ilaha illallah ka yaba wa Allah, da kace wahdahu ka yaba wa Allah, da kace la sharika lahu ka yaba wa Allah, da kace lahul mulku ka yaba wa Allah, da kace walahul hamdu ka yaba wa Allah, da kace ala wa huwa ala kulli shay'in qadir ka yaba wa Allah. Nan ka yabo ne guda shida. Yaban farko ka ce ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, sai kuma ka ce wahdahu, kalman wahdahu kadai ta nuna cewa ka kadaita Allah daga abokin tarayya, ka kadaita Allah daga kishiya, ka kadaita Allah daga farko, ka kadaita Allah daga ƙarshe. Allah ba shi da farko, ba shi da ƙarshe, ba shi da farko, ba shi da ƙarshe. Allah ta'ala shi ya halitta duka, halitta duka mallakarsa ce, kayansa ne, shi yake gudanar da su shi kadai, kuma shi kadai cancanci bauta, kuma shi kadai na cin sunansa da sufofinsa, kuma shi kadai cancanci bauta. Sai kace la sharika lahu, Allah ba shi da abokin tarayya wajen yin halitta, ba shi da abokin tarayya wajen mallakar halitta, ba shi da abokin tarayya wajen gudanar da halitta, ba shi da abokin tarayya wajen cancancan bauta, ba shi da abokin tarayya a cikin sunayensa, ba shi da abokin tarayya a cikin sufofinsa, ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukansa. Sai kace lahul mulku, mulki nasa ne shi kadai. Duk wani mai mulki da ka gani a duniyar nan aro ne. Mulkin yana da lokaci, yana da guri, yana da iyaka. Ko yana mulkin ƙasa, ko yana mulkin duniya, ko yana mulkin sa, ko yana iyaka na ƙasa, wato iyakar zamani ko iyakar guri. Daga duk mulkin kowa a duniya yana da wato zarfu makanin da zarfu zamani. A ce mulkin sa iya guri kaza ne, ko mulkin sa iya lokaci kaza ne. Ma'ana mulkin kowa lokaci na shiga, guri na shiga. Iya guri kaza ya mallaka, iya lokaci kaza zai mulkin sa ya gama, ko ya mutu, ko ya yi rashin lafiya, ko ya sauka, ko a kwace mulkin, ko kuma tenuwarsa ta ƙare, ko wani abu mai kama da haka. Saboda haka babu wani dawwamamman mulki, faɗaɗɗen mulki, gamamman mulki da ba shi da iyaka da farko da ƙarshe sai mulkin Allah ta'ala. Walau alhamdu kace kuma duk wani yabo da jinjinawa da kirari Allah ya cancanci a yi masa shi kadai saboda wato kamalarsa da jamalarsa da kuma shi kadai cancanci wannan. Sannan kace wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi Allah ta'ala mai iko ne akan komai da komai, komai da komai yana cikin ikon Allah ta'ala. To kaga a nan ka zo ƙarshe wajen yabo, gashi ai kai baka faɗi wata buƙata a nan ba, amma kuma wannan abin da kake faɗa Allah ta'ala kake jinjinawa, Allah ta'ala kake yabawa, to shi kuma ka je kai yabo wata ran ya fi ka faɗi buƙata, domin in kai yabon aka karɓi yabon to sai a biya maka buƙata. Sannan suka ce ibada ɗin dama akwai ibada ta faɗar buƙata, akwai kuma ibada ta jinjina da yabo. Bisa akwai du'a'u mas'alatin, akwai du'a'u ibadati. Du'a'u mas'alatin ka cewa Allah ba ni buƙata kaza. Du'a'u sana'in kuma shine ka yabawa Allah, ka jinjinawa Allah, shi kuma Allah ya san me yake damun ka, ya san me buƙatar ka, sai Allah ya biya maka. Duka biyun ana yi, a faɗi buƙata ɗin kuma a faɗi a yabawa Allah. Sannan na 13 kuma ra'acin wata Ramadana tana wato ana samun lada kamar mutum ya yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu da cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Hajjatul Wada, akwai wata mata ana kiranta Ummu Sinan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta yace me yasa biki zo kin yi aikin haji tare da ni ba. Yace ya Rasulullah, ai mijina wato ya kasance yana da taguwa guda biyu ne, to shine ya hau guda ɗaya tafi aikin haji, ɗaya kuma ita muke bar ruwa da ita. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace yin umara a cikin Ramadana tana daidai da yin haji tare da ni. Wani hadisi Bukhari da Muslim wato suka rawaito shi. A wata ruwaya yake cewa idan Ramadana ya zo ki je ki umara a ciki, domin umara a cikin watan Ramadana tana daidai da aikin haji. Matsala ta 14 shine irin ayyukan da ake aiwatawa na ibada, kowanne da kaga ana yi din nan ba haka kawai ake yin sa ba, da dawafi da sa'ayi da shan ruwan zanzam da hajar al-aswad da rukunul yamani da sauransu, duka waɗannan ibada ce da ake aikin haji, amma akwai wani sakonni da suke dauke da shi da kuma wani irin darajoji da ake samu. Kamar al-hajar al-aswad da rukunul yamani, wato wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace suna sariyar da zunubi sariyawa, dawafi kuma da ɗakin Allah kowane ɗaya daidai yake da kasiyo baiwa ka yanta ta. In kai dawafi ɗaya to kamar kasiyo baiwa ka yanta ta, inda ka idan kai dawafi guda 7 to kamar kasiyo bai guda 7 ne ka yanta su. Sannan kuma in kana dawafi duk taku ɗaya da kake yi ana baka lada 10, taku na biyu in kana dawafi ana kankare maka zunubi guda 10, sannan taku na gaba kuma ana ɗaukaka darajojinka guda 10. To ina ka samu wannan falala mai yawa haka? Hadisi Abdullahi bin Ubaid bin Umair ne daga babansa yace na ce Abdullahi dan Umar, me yasa kai bana ganin kana sumbatar wato sai waɗannan rukunoni guda biyu, hajjar aswad rukunin yamani, su kaɗan kana sumbata, baka sumbata sauran rukuni, don Ka'aba tana da ginshikai ne ko tana da rukunai guda kwanoni guda 4, to kai naga kwanoni biyu kawai kake sumbata. Sa'ad dan Umar yace ai abinda kaga na aikata din nan, to ina aikata shi ne da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika sumbatar su suna sariyar da zunubi, kuma naji shi yana cewa wanda ya dawafi guda 7 yana kirgawa, bayan ya gama ya salla raka'a 2 to daidai yake da kamar ya yanta baiwa. Kuma naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ba zai daga kafarsa ba ya sa ta a gaba, ma'ana yana taku bayan taku, sai face sai a rubuta masa lada guda 10, an kunkare masa zunubi guda 10, an ɗaukaka shi daraja guda 10. To ko wannan ya isa masu yin dawafi a sama ne ko a ƙasa ne, wani gurin dawafin za ga yafi wani tsawo, wani gurin dawafin za ga yafi wani yawa, kuma wanda suke a can sama wajen kilomita 4 ne kafin ka gama guda 7 nan, saboda gurin yayi faɗi yayi nisa. Amma wanda yake yi a ƙasa shi wanda za ga duka ba yafi kilomita 1 ba gaba ɗaya, saboda kana dab da Ka'aba. Shi yasa yanzu saboda cinkoso ake cewa dawafin ƙasa a bawa masu umara, wanda suke dawafin umara ko suke dawafin aikin haji, masu dawafin nafila kuma su dinga hawa sama. To shine yace wannan ga irin ladan da za a samu. Otarwa yace na ganka kana wato shiga ana kutsitsiniya da kai, turmutsitsi da kai, a wajen rukunan nan guda biyu. Sai ce ina aikata na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce hakika shafar su suna sare da zunubi sarewa. To amma wannan bai baka dama ka je ka bubbuge mutane ka shishura mutane ka hada mutane wani yana ga yana da karfi yana da lafiya in ya ga ba zai iya zuwa taba alhajar aswad ba sai ta hanyar make mutane da buge su da tunkuɗe su to wannan ba daidai bane alhakin da kake dauka na buge mutane da tunkuɗe su da ture su da mangare su wannan kada ya isa ya sa ko ka je kasu bashar aswad din ka tashi a banza saboda saban da kai da kuma laifin da kai da cutar da mutane da kai dan haka abin yana buƙatar mutum ya tafi a hankali cikin nutsuwa in ya samu dama ya je ya subbata in bai samu dama ba ya nuna shi ya kabbara ya wuce haka sallah a cikin masallaci mai alfarma ita kuma wannan darajar da ake samu idan mutum ya yi sallah a masallaci mai alfarma kuma Allah ya karba to zai samu kowace wato sallah 100,000 azahar 100,000 la'asar 100,000 magariba 100,000 isha 100,000 asuba 100,000 kaga wannan 100,000 sau biyar 500,000 kenan sallah kuma in ta kai 100,000 daidai take da shekara sallah shekara 55 da wata 6 da kwana 20 shekara 55 da wata 6 da kwana 20 to kaga in kace 50 sau 4 kaga ya zama 200 in kace 5 sau 5 kaga ya zama 25 to kaga wajen shekara 200 kenan da wani abu mutum zai samu idan wato yayi sallah a harami tauni guda shekara 55 da wata 6 da kwana 20 shine yace masallaci wannan masallacin nawa daidai take da sallah 1000 a wani masallacin ba wannan ba sai masallaci mai alfarma ita kuma yin sallah masallaci mai alfarma tana daidai da yin sallah 100,000 a wani gurin da ba shi ba kaga wannan falalar tana daiwa Allah ya sa wannan duk mutum ya dage mai da hankali zai samu wannan falala da aka faɗa na 16 wanda ya dawafi wato ya kuma sumbaci alhajar aswaji shi ajir aswadin zai masa shaida ranar kiyama saboda hadisi Abdullahi dan Abbas da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da hajar aswaji tunarin tsaye da Allah Allah zai tashi shi ranar kiyama yana da ido guda biyu da yake gani da su da harshe da yake furuci da shi yana ba da shaida akan duk wanda ya sumbace shi da gaskiya abin da yasa ce da gaskiya saboda sai wanda yayi da ilimi yayi da ikhlasi kuma yayi saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan burgewa ba dan wani abu ba ko kaga alhajar aswad ita ce kadai ibadar da in kana yin ta a duniya ba me yi sai kai sai kaga masannin mutanen domin alhajar aswad guda daya ne guri daya ne lokacin da kake sumbatar sa to duk duniya kuma babu inda ake irin wannan ibada sai kai lokacin da kake yin ta shi sa aka tambayi wani malami wace ibada ce idan ina yin ta duk duniya ba me yin ta sai ni yace sumbatar hajar aswad tunda guri daya ne tak to lokacin da kake yi aka ga ba me yi duk duniya sai kai ita ce kadai ibada da in kana yin ta to duk duniya ba me yin ta sai kai kawai sai ka gama kuma wani ya karba yi shine wannan an tambaye ka wace ibada ce idan ina yin ta duk duniya ba me yin ta sai ni kace ibadar sumbatar hajar al-aswad wacce in kana yin ta tunda guri daya ne tak a duniya to lokacin da kai kake yi to sauran mutane ko ba sa irin wannan ibada shi yasa alhajar aswad din nan an ce dama asalin sa daga aljanna ne kamar da hadisin ibnu khuzaima da hadisin tirmidhi a cikin kitabul hajji akan falalar alhajar aswad da kuma ar-rukun wanda yana cikin sahihu sunan tirmidhi cewa alhajar aswad ya fako ne daga aljanna kuma lokacin ya farin sa ya fi kankara sai laifuffukan ya adam ne suka maida shi baki ya dawo baki inda yake nazaral hajarul aswadu min aljannati ashaddu bayadan min athalji fasawwadahu khataaya bani adam ita hajar aswadi ya sauka ne daga aljanna kuma lokacin da ya sauka fari kalne kamar kankara laifuffukan ya adam ne suka maida shi baki da 16 wato wanda ya aikin haji to musuluncin sa ya gama cika don dama su ne ragowan na cikan hadisi Abdullahi dan Umar ko hadisi Umar dan Khattab Allah kara masa yarda wanda Jibril ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da musulunci yace ba ni labari game da musulunci yace musulunci shine ka sheda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annu Muhammadu manzon Allah ne, sannan kai salloli guda biyar a zalla asar magriba isha asuba akan lokaci a cikin jami'i tare da ilimi, sannan kuma ka bada zakka idan zakka ta hau kanka tare da sharadinta, kuma ka je dakin Allah in ka samu iko kai umara je, sannan kuma kai wankan janaba kuma ka cika alwala kuma kai azumin ramadana. In ka aikata haka, yace idan na aikata haka ni musulmi ne, yace kwarai, yace to kai gaskiya. To haka nan na 18 idan mai aikin haji ya fita daga gidansa, misali a ce hukuma alhazai ta sanar alhazan local government kaza ko na jiha kaza su fito, aka zo aka yi sallama da ƴan uwa da iyalai, aka yi wa mutum rakiya, aka yi wa juna addu'a, ya kama hanya domin ya tafi airport, ya je ya shiga jirgi a wuce da shi Madina ko a wuce da shi Jidda, to wannan takun da kake tafiyan nan da ka baro gidanka kake yi tunda ka yi niyan zuwa aikin haji ne, to a cikin lada kake, jirgin da yake shilshila kusa man nan wanda za ta tafiya kilomita sama da 2000, to duk wannan ita ma duk a cikin wato lada ake. Shi yasa yake cewa a hadisin Ubadah bin Samit yake cewa inna laka min al-ajri idza amamta al-bayt al-atiqa, yace idan ka nufi dakin Allah kana cikin lada, kana samun lada da ka nufi dakin Allah tun daga fitowa daga gidanka ake fara rubuta maka lada. Idan ka daga kafarka ko ka sauke kafarka ko akan dabbarka kake ko a cikin jirgi kake ko a mota kake ko a jirgin ruwa ne ko a jirgin kasa ne ko a jirgin sama ne ko a mota ne, duk zaka ga masu zuwa aikin haji, wasu na zuwa ta jirgin ruwa, wasu na zuwa ta mota, wasu na zuwa ta jirgin kasa, wasu na zuwa ta jirgin sama, wasu kuma suna tahowa ma waɗanda suke basu da nisa, basu da nisa daga gurin suna tahowa akan kananan abun hawa. To yace to in ka nufo wannan ɗakin ba za ka daga kafarka ko ka sauke ta ba sai an rubuta maka lada, an ɗaukaka maka daraja. Haka hadisi Abdullahi dan Umar yake cewa idan ka fito daga gidanka kana nufin ɗakin Allah, wato taguwarka ba za ta daga, ba za ta dora kafa ba ko jirginka ko motarka face sai an kankare maka zunubi sai an ɗaukaka maka daraja. Haka na 19 yake cewa haji da umara, wato ana rubuta musu da yin raka'a tawafi din nan da ake guda, ba ta mutu ya gama tawafi guda biyar kan zai wajen maqam Ibrahim ya je ya salla raka'a biyu, to wannan salla raka'a biyun da Allah ta'ala ya kira mu ya ce wattakhizu maqam Ibrahim musalla ko wattakhizu maqam Ibrahim musalla wa tiqra'a, yace wannan raka'a guda biyu da kake bayan tawafi kamar ka yanta baiwa ce daga cikin banu Isra'ila, daga cikin banu Isma'ila. Banu Isma'ila su ne mafi darajar larabawa, to inda za ka kaddara akwai bawa a cikin su, sai ka siyo shi a kasuwa ka yanta shi, to daidai yake da ladan da ka samu a wancan aikin, to irin sa ne kwatancen aikin da zaka samu in kai waɗannan raka'a guda biyu da ake a bayan maqam Ibrahim. Sannan tawafin haji da mai umara tsakanin Safa da Marwa wanda ake kira sa'ayi, shi kuma kamar mutun ya yanta bayi ne guda 70, shi sa wannan tawafi da ake aje a dawo aje a dawo wanda shi yana da dan nisa, to kaka ji komai ka saki jikinka lada kake samu ibada kake yi neman yarda Allah kake. Amma rashin garabasa da zaka samu shine yana cewa wa amma tawafuka bisafa wal marwa ka itiki 70 raqaba, yace wannan tawafi da kake yi tsakanin Safa da Marwa to kamar ka siyo bayi ne, don da babban darajar da abinda ake so mutun ya ga mutun dan uwansa ana sai da shi a kasuwa. Shi ta musulunci shi ba dan adam cikakken yanci, ya hana bauta, ya hana azabtar da mutane, ya hana wato saka mutane cikin musifa da azabtar da su da kuma wato cin mutuncin su da bautar da su. Kaga wato saboda a kwadaitar da mutane akan su dinga siyo bayi suna yantarwa, to duk wani aiki sai ce maka daidai yake da kamar ka yanta baiwa, domin kai wannan din kuma ka je ka yanta baiwar. Sai yake cewa to kaga wato tawafin ka tsakanin Safa da Marwa daidai yake da kamar ka siyo bayi guda 70 ka yanta su. To ko na bawa guda ɗaya kuma an ka siyo shi ko mace ko namiji ko musulmi ko ba musulmi ba ko mai lafiya ko mara lafiya ko tsoho ko saurayi, ka siyo shi ka yanta shi ladan da zaka samu a gurin Allah ba kaɗan bane. Ibn Hibbana da Bazzar da Tabarani suka rawaito daga hadisin Abdullahi dan Umar, kuma a cikin Sahihut Targhib wa Tarhib ya ce hadisi ne hasanun li ghairihi. To haka nan kuma akwai haji ana gafarta masa in yayi tsayuwar Arfa. Idan ka tsayuwar Arfa wato koda zunuban mutum sun kai yawan yashi ko kuma sun kai yawan dugon ruwan sama, to Allah ta'ala zai iya yafe masa, dan Allah ta'ala koma yawan zunubi inda an yi nadama an koma gare shi an tuba, to Allah ta'ala yana yafa wannan. Kuma Allah yana alfahari da irin mutanen da suka halarci wannan guri. In shi tsayuwarka a yammacin Arfa, Allah ta'ala yana sako wanda ta dace da zuwa saman duniya, yana alfahari wa mala'iku, yana ce musu bayina sun zo min, ga su sun yi butu-butu daga dukkan hanya mai nisa suna neman rahamata, to koda zunubinsu ya kai adadin yawan yashi ko ya kai kamar ɗigon ruwan sama ko kamar kumfan teku, zan gafarta musu. Da haka bayina ku tashi ku tafi Muzdalifa in kun gama, ana mai muku gafara da kuma wanda kuka yi wa alfarma kuka nemi shi ma a yi masa gafara ɗin. Bisa ka ga bayan mutum ya yi zikiri ya yi addu'a ranar Arfa, sai kuma a yi ta zabga addu'a, wani hadisi Ibn Hibban da Bazzar da Tabarani suka rawaito a hadisin Abdullahi dan Umar, wanda ya ce sahihu targhib wa tarhib juz'i na 2 shafi na 10. Haka da cikin hadisin Ubadah ibn Sami yake cewa tsayuwanka a ranar Arfa, Allah ta'ala yana cewa mala'ikunsa, ya ku mala'ikuna, me bayina suka zo daga me ya zo da bayina? Yace Allah sun zo maka suna neman yardaka da kuma aljanna. Sai Allah ta'ala ce na sa kaina shaida da bayina, na gafarta musu koda zunubansu ya kai ainihin kwanakin duniya da kuma adadin yawan yashi mai tudu, komai yawansa Allah zai gafarta. Dama Allah ta'ala mai gafarar zunubi ne baki daya, inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a, komai yawanta. Haka da hadisi Abdullahi dan Umar yake cewa tsayuwarka a ranar Arfa, Allah ta'ala yana sakowa saman duniya, yana cewa ku yi duba zuwa ga bayina, sun zo masu butu-butu, masu kura, zama shaida na gafarta musu zunubansu ko da yawan zunubin nan nasu ya kai yawan ɗigon ruwa ko kuma ya kai yawan wato yashi, kuma yashin ma alij, in an ce ya jiram don alij shine wato irin wanda mai hawa-hawa din nan wanda zaka dinga hango shi a cikin sahara, wanda suke zaman sahara su za su gane ma'anan alij shine yashi. Ka ga wani tudu da gangare, tudu da gangare, tudu da gangare, gashi nan iya ganinka ba za ka gano ƙarshensa ba. Da haka hadisi Abu Huraira ta yake cewa hakika Allah ta'ala yana alfahari da waɗanda suka tsaya a ranar Arfa, yana cewa mala'iku ku dubi bayina sun zo min, ga sunan sun yi butu-butu, sun yi kura. Haka na hadisi Abdullahi dan Amr bin al-As yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika Allah ta'ala yana alfaharanta mala'ikunsa a rammacin ranar Arfa da mutanen da suka zo filin Arfa, yana cewa ku yi duba zuwa ga bayina sun zo min, sun yi butu-butu, sun yi kura, wato ba abin da ya kawo sai neman gafara Allah. Imam Ahmad ya rawaito a cikin sahihu targhib wa tarhib juz'i na 2 shafi na 34, ya ce hadisi ne sahihi. Haka waɗanda suka wato wuna Arfa bayan sun samu gafara, to waɗanda suka je Muzdalifa su ma ana sa musu ran a yi musu gafara, saboda hadisin Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a Arfa, ya yi tsayuwar Arfa, sai da wato rana ta ɗauko faɗuwa, sai ce ya Bilal ka yi wa mutane wato ka sa mutane su shiru, ka ce kowa ya shiru. Sai Bilal ya tashi ya ce jama'a ku shiru, manzo Allah zai magana. Sai jama'a suka shiru, sai ce ya ku mutane, Jibril ya zo min ɗazu, ya ce min, ya karanto min gaisuwa daga Allah. Sannan ya ce hakika Allah ta'ala ya gafartawa waɗanda suka zo filin Arfa da kuma waɗanda suka zo Muzdalifa, kuma ya lamince musu at-tabi'at. Kalmar tabi'at din nan sai aka fassara shi da tabi'a. Tabi'a din shine ma ya taba'ul malamin nawa'ib wa huquq, abinda ke biye da dukiyar mutum na haƙoƙi da kuma abubuwan da suke ma'ana basu sukan da ake binka da sauran abubuwa da ke kanka. Allah ta'ala ya lamince cewa zai dauke maka waɗannan abubuwa din, ba yana nufin ka je ka cuci mutane ka ce zaka je Arfa shikenan. Abubuwan da suka faru wanda aka sani da wanda ba a sani ba, wanda suka faru bisa kuskure da makamantansu. Sai Abdullahi dan Umar ya ce ya Rasulullah, wannan namu ne mu kadai sahabbai ko ku ya shafi kowa da kowa? Sai ce naku ne da kuma waɗanda suka zo a bayan ku har zuwa ranar alkiyama. Sai Abdullahi dan Umar ya ce kasura khairul lahi wa taba, lalle alherin Allah yayi yawa kuma yayi dadi, alherin Allah yayi yawa kuma yayi dadi, mun ji dadi da wannan wato baiwa da falala da Allah ta'ala ya yi mana. Kunga wannan yana nuna mana kenan cewa alhazai ku mai da hankali akan abubuwa guda hudu abu na farko shine neman ilimin aikin haji. Kun ga an bada kuɗi mai yawa, akalla mutum ya bada miliyan 8 da wani abu. To bai kamata ka biya kuɗi mai yawa haka ka je kuma kai ibada da jahilci ba. Ya kamata an sa malaman bita suna ta karatu, suna ta koyar da mutane yadda za su yi aikin haji. Ga malamai nan a social media, a gidan radio ne, a gidan television ne, hukumar azai ta ƙasa da ta jahohi sun ɗauki nauyin malamai suna ta karantar da mutane yadda za su yi wannan ibada. To bai kamata kai za ka je wannan ibada amma ana ta bita ba ka zuwa ba. Lallai a dinga zuwa bita, kuma akwai littattafai da CD da aka yi da yawa wanda suke bayani akan aikin haji. Ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya bibiyi waɗannan littattafai da aka wallafa da CD da sauransu da ake yi domin ƙara wayar da kan alhazai. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, wanda zai tafi aikin haji ya kamata ya zama cewa a cikin tawagarsa akwai malamai, domin da abin da ya taso maka kawai waya. Halo?
Salamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ina cikin jama'a na Allah bara lafiya.
Amin amin. Wane ne?
Sa'ibu Jafar mai manja kumurya.
To kana lafiya mai manja kumurya?
Lafiya lau malam, ya aiki a kwana biyu.
Mun gode Allah, shukran.
To malam, mu dai fatan mu ko da hey Allah ya bamu damar da zamu je wannan guri.
To amin amin. Ka taba zuwa haji?
Wallahi malam ban taba zuwa ba, amma ga amini na muna tare da yaro ne karemi ya je malam.
Ya je, to Allah ya sa kai ma ka
je. Yaro ne karemi malam, wallahi ya je.
To Allah ya sa kai ma ka je.
Amin ya Allah malam, amin na gode malam.
Eh to ya yi kyau, masha Allah.
Na gode, yawa.
To duk musulmi yana sha'awa ya je wannan guri. Yanzu muna da musulmi sama da 2 billion a duniya. Waɗanda ake iya ba su dama su je su yi aikin haji ba sa wuce miliyan 3 gaba ɗaya, saboda cinkoso da ba a son su dinga wuce miliyan 3 miliyan 4. Kullum faɗaɗa gurin ake, amma saboda ɗauke mutum miliyan 3 daga wani guri kamar da su wani guri. Shi aikin haji ba kamar umara ba ne. Umara wasu na shiga wasu na fitowa, wasu na shiga wasu na shigowa. Shi kuwa aikin haji rana ɗaya za a haɗu a yi. Shi sa yake da wahala. In ana filin Arfa kowa yana nan ne. In an ce miliyan 3, duk miliyan 3 nan suna filin Arfa. Su kuma miliyan 3 nan su ake so su tashi daga filin Arfa su tafi Muzdalifa a cikin wannan daren. Kaga sai rana ta faɗi. In rana ta faɗi, abin da ya rage bai fi awa 9 bai ware gari ya waye. Saboda a wannan awannin ake so a kwashe ga baki ɗaya alhazai a kai su Muzdalifa. In sun je Muzdalifa nan kuma su ake gari na wayewa, a kwashe su kuma su tafi jifa su kai. Shi kaga ake tararraba alhazai, wasu ci nan, wasu ci nan, wasu ci nan, saboda kada a samu cinkoso a yi ta mutuwa. Halo? Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Barkan tsaro ya malam.
Lafiya lau, da wa muke magana?
Yana magana da Shafi'u Muhammad daga Buru jihar Kebbi.
To Shafi'u, kana lafiya?
Lafiya lau malam.
To ina jin ka.
Malam, kana da wani tambaya ne?
To.
Eh, na cewa ka ce wa matarka kar ta fita idan ta fita a bakin aurenta.
Eh.
Eh, saki nawa ne aka yi malam?
To wai ce a faɗa ɗin? Ka san mu da yake muna son komai a dinga gyara, me kun kawai a ce maka ai saki kaza ne, kaga kamata a tambaye me ya jawo haka.
An ce mata ne kar ta je gurin aiki, sai ta ce sai ta
tafi. To ka san tana zuwa gurin aiki, ya za ka ce kar ta je kuma, tunda ka yadda tun farko ana zuwa aiki. Me yasa ka faɗa haka? Shine to wannan ka abu gode gaba, sai mu ji dan suna so sai kai da ita din mu ji bayanin naku gaba daya. Ka nemi lamba ta sai ka kira ni bayan an gama shirin. Halo? Wa alaikum salam, wane ne?
Sa'ud Bello daga Bauchi.
Waye?
Mas'ud Bello daga Bauchi.
Okay, Mas'ud Bello.
Eh, daga Bauchi.
To Mas'ud Bello, ina jin ka. Alhamdulillah. Da me za ka ce Mas'udu?
Ƙarin lafiya kuma muna cin daɗin karatu da samu na amfana Allah Ubangiji.
To Mas'udu, za ka aikin haji ko ka taɓa zuwa?
A ban taɓa zuwa ba malam.
Da kai za ka wannan shekara ko sai dai a yi ta addu'a?
A'a malam, ni ina kwance ma a gida yanzu ba lafiya malam.
To Allah ya baka lafiya Mas'udu.
Amin. Amin ya Allah.
Allah ya ba da lafiya. Halo? alaikum assalam, da wa muke magana? Ok, Maryam daga Gondu. To Maryam, za ki haji ne? To an tunda dai kin taba zuwa, kin soke farilla, Allah ya karba. Hello?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Malam ya aiki?
Lafiya lau, mun gode Allah. Wane ne?
Bulama ne daga Damaturu.
Wane ne?
Bulama daga Damaturu.
Ok, Bulama.
Eh.
To muna jin ka Malam Bulama.
Malam, kuna tambaya ne dama akan babanmu ne ya rasu. To mun goma ne a gurin baban namu, sai mamanmu guda daya.
Eh.
To akwai kuɗi da aka bayar na taziya taziya, shin malam wannan kuɗin yana cikin gado ne ko kuma wannan kuɗin din ma
gado? Ai kuɗin mamaci shine gado. Hello? Hello?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Lafiya lau, da wa muke magana?
Abubakar
da kasan kasar. Abubakar, kana lafiya? Alhamdulillah. Na zo Qatar amma ban daɗe ba. Transit ne na kwana ɗaya, dai suka shigo da mu garu, suka kai mu wani hotel, muka kwana ɗaya sai kuma muka wuce. Ban shigo gari ba ma sosai. Eh, sosai sosai, ware. Kana lafiya? To Allah ya sa albarka, muna godiya Abubakar. Ka je haji ne ko ka zaka? Hello? Hello? Eh. Hello?
Alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Ina magana da Aisha.
To Aisha daga ina?
Daga Suleja.
Suleja.
Eh.
To me ya faru Aisha?
Malam me kake?
Nace me ya faru?
Malam tambaya ne da ni.
To bismillah.
Malam nace miji ya ce wa mata, na ba ki nan da lokaci kaza in ba ki ciki ba ki tafi gidanku, kuma yana yawan gaya mata cewa ta tafi gidansu. Ni hukuncin abin nan, kuma ni hukuncin mijin da yake zargin matarsa.
Ya abin ya yawa, ta tafi gidansu, yana zarginta, ya ce ta yi ciki kafin na lokaci kaza. Wannan ya kamata a ganshi a ji me yake faruwa. Akwai wasu abubuwa da suka haifar da waɗannan, ba su ba ne abin duba ba. Akwai abin da ya haifar da su. Sai an ji daga bakinsa yanzu. Ki samu lambar mu, idan mijin yana kuna tare sai ku bugo mu, muku tambaya gaba ɗaya don mu ga yadda za mu sulhunta ku.
To ai malam shi ba ya jin Hausa.
Wane yare yake ji?
Ba ɗaya mun Yarbawa ne.
Ba yana jin Turanci ba?
Eh.
Ta an yi zo sai a yi da Turanci. Hallo?
Salamu
alaikum. Alaikum salam, da waye?
Malam ne don bulama daga da motar da abin ya yanke ne, ba samun hunka yau nan ba.
Eh.
Yawa, ina bayani malam, nace to akwai kuɗi na ta'aziyya da aka babba wa malam shi kuɗi.
Shine nace kuɗin gado, kuɗin gado. Kuɗin gado shine ya mana kaji. Kuɗin gado shine kuɗin da mamaci ya bari, so ake kira kuɗin gado. Wanda aka zo aka bayan mutum ya mutu, inda ba a ce nasa ba ne, naku ne sai ku raba.
Okay.
Eh.
To wannan na gode sosai. Dama muna son mu yi laye da shi ne, sai wasu mu suke ce ta kusa kan cewa wai na gado ne, na gado ne.
To ya yi kyau.
Na gode.
To masha Allah.
Yawa.
Dan mutum ya zo gaisuwa, ya ba iyalan mutum wanda ya rasu, wannan ai kuɗi ne da aka ba su, ba na gado ba ne, nasu ne yanzu da aka ba su. Kuɗin gado shine kuɗin da mutum ya bari, ko basussukan da yake bin aka kawo, ko abin da ya mutu ya bari, tarika ta mamaci ita ake kira gado ba abinda aka ba mutane bayan rasuwar baban su wannan sai dai kawai su raba gurgurdan bukatun su hallo
assalamu
alaikum assalam
hallo
lafiya hallo
ina hawaya daura
eh daga ina waye
yana wani da tabi
da wa nake magana
yana magana da tabi
Abban ji sunan sosai ba.
Kaje kana magana da Sadiq, Sadiq.
Okay, Sadiq, Sadiq daga ina?
Sadiq daga Adamawa amma mazaunin Gelgasu.
To, ina jin ka Sadiq, me ya faru?
Akwai tambaya ga gona ne.
To, bismillah malam Sadiq.
Wata mata ne. Wata mata ya aka kace ta.
Eh ina jin ka
na ala take sa take take uku eh za ta yi ta zanna yi telebu kudi ya da kai wani na wani miji da yawa da
zaman eh an sake ta saki uku ai magana ta kare malam Sadiq sai kuma sai ta aure wani mijin kuma saki uku ai ko an ko ba ai ba ai idda saki uku a koma gidan miji sai an yi wani auren
da da kuma aure din na jini ba kaman ba zaman yi da irin na wata uku gaba
shi ai za ta yi jini za ta yi jina ne guda uku ne bayan an sake ta saki uku za ta yi jini uku ko ta wata uku in ba ta jini daga nan sai ta tafi ta je ta yi aure
wanda aka saki ta kuma za ta zaman ta je ta zuwa sidda kaman tana sana
in an saki mace ai za ta yi zaman idda ne in dai ba ba ta da abinci ba bai kamata ta dinga fita ba sai dai in ba zai ci da ita kaga dole ta je ta nemo abinci to malam sai hallo wa alaikum assalam da wa muke magana
sunu din ne dai amma yana da dama yace ya dawo da kita
wace ce
ita wanda idan yace makarka fita
to shi me yasa ya faɗa haka tun daga shi tunda yana son ta me yasa zai ce mata ta fita ba cikin auren ta shi ne kaga ai bai kamata tunda ya san za ta fita kuma shi gashi yana son auren yana so ya dawo da ita yanzu ya taba sakin ta a baya
ba taba ba
wannan shine na farko to ai saki ɗaya ne
wannan
yan saki ɗaya ne in sun daidaita sai ya dawo da ita kuma kai ya sake yin haka
yana iya cewa dai ya dawo da ita kuma din ta dawo matar shi ne ko
ai sai an daidaita kafin ya ce dawo da ita idan tana ci gaba da fita ai kaga sharadin sa yana nan duk sanda ta fita aure ya mutu to kaga ai da ta dawo ta sake fita aure ya kuma mutuwa in ba cha ya janye wannan kalma ba
okay
hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ina magana da Umar Faruku
to Umar Faruku ina jin ka
kai wa mallan an wulla jiya ya aiki
alhamdulillah
to mallan ni ma dan ya hakuri amsa min kan bayar
da to Allah sa na sani Umar Faruku
mallan mutum ne yi aure
bashi
da sana'a
yi aure Umar Faruku
bashi da sana'a yi aure tunda yake ne tabbaci ne da ke ta zama goma ko wallahi
subhanallah to yaga aka bashi aure bai da sana'a
wallahi to sai mana
eh lalle ka zo sai
aka bani matan nan ina tare da ita an baka kana da yaya uku
eh
matan ta ga kai kokarin ta ga kokarin ta ga sai da tabo gida
eh
sai ba za ta koma ba
sai
ya samu kana yanda ta sai akan haka an yi manya sun yi kowa yayi tace ta ba za ta koma ba ya samu sana'a sai ta sana'a ko ta yi tin ta samu za ta koma
eh
duk
da cewa inda sun ce
tun da sun yi sun yi ta koma sun ci ba ruwan da sun ci har sun aka da
eh to su za su dinga ci da ita to malam sun ce za su dinga ci da ita amma ana yara hantar da malam ana dai nuna mata kyama dai haka idan iyayen sun yarda ta koma za
su dinga ci da ita kaga sun dauke masa kenan
ta yi session koma ta ta inda iyayenta za su dauki nauyin ci da shan ai kaga sun zauna a gidan ma dai in a gidan nasu take dai cin da shan yana hannun su in a can take ma dai yana hannun su kaga to da zauna a gidan su ta cinye musu gida ta cinye daki ai ta rigima da ita da yara kare ta koma gidan mijin su su ci gaba da taimaka wa mijin har ya samu sana'a tunda an yi kuskure tun farko da aka ba wa mara sana'a
eh malam kuma amma magana akan ya fita ne ma yace izinin sa ba na fita neman kuskure ne
to Allah ya sauki
amma malam
to mun gode hallo izinin sa ba na neman kuskure da ci ne
assalamu
alaikum assalam kai mutane na Allah ya kai fa me daga ina kike
hello sunana Ibrahim daga Gombe
Ibrahim kana lafiya
lafiya kallo ya hidima da jama'a
alhamdulillah muna jin ka malam Ibrahim
yawa masha Allah yawa ina ne ka sako godiya wa Sheikh Aminu Ibrahim Daura
to mun gode malam Ibrahim
masha Allah Allah sanya albarka
amin 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 muna godiya
yawa masha Allah yawa tambaya na a gare ka ya Sheikh
eh
yawa kafin dan tambaya akwai sako da yake son ita musamman
ai tambaya lokaci ya kure malam Ibrahim lokaci ya kure yanzu lokacin ya wuce yanzu kai tambaya kawai
yawa tambaya na shine a nan wurin kamar misali wanda misali janaba ta kama shi ana tsananin
sai
eh to yanayin da wannan da tabbata ruwa ba kafin ya kwanta to akwai yuwar zai an ce akwai wanda fata wanda sun ba akan mai shi zai iya taimaka yi sallah yawa akwai wanda kuma suka ce lalle sai ya yi wanka to wannan bayanin ne ya ta rikitar da ni ba mun fahimta
to kai wanne kake yi a ciki kai
na'am
wanne kake yi wankan kake ko ke ba
wankan ne
to inda zaka iya wankan ba sai kai ba
wankan gaskiya na fi da gaskiya
to ba kana yin wankan ba babu matsala
babu matsala
sai sai ka dinga wankan
okay to
masha Allah to sai da matsala ake gudu ta sanyi ko ta kaza amma tun da ka iya wanka saurayinka ba sai kai wankan ka ba kawai ka fita kai training
haka ne ai shek muna godiya
to yayi kyau yayi kyau da man ji aka kai saboda sanyi ake guje ma tun da kuwa ka iya wankan ka ka fita ma ka motsa jiki kuma ina magana tema ma ga ruwa wanda ruwa zai cutar da shi in yayi wanka shi ake gudu to jama'a nan zamu tsaya mun samu Shafi'u daga Zuru Kebbi da kuma Maimanja Kumuriya da Mas'udu Bello daga Bauchi da Maryam daga Gondu da Bulama daga Damaturu da Abubakar daga Kasar Qatar da Aisha daga Sulaja da Sadiq daga Adamawa da Umar Faruk da kuma Ibrahim na ƙarshe daga Gombe muna kuwa fatan alheri Allah kai alhazanmu lafiya su dawo lafiya cikin nasara Allah ya sa ai hajjin bana lafiya a gama lafiya Allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya gyara mana ƙasar mu gyara mu tsarin arziki mu ya gyara mana siyasa mu ya gyara mu malaman mu ya gyara mana rayuwar baki daya Allah muna roƙo sai kuma mana da albarka fitintunu na zahidi na badi ne Allah ya kawo mana da su kuma da waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shiri tare gaba daya ga sunan Allah ya saka kowa da alheri wassalamu alaikum.